Abi Umama, hadisi ne kyakkyawa, bai kai a ce masa ingantacce ba, saboda Isma'il ibn Ayyash din da ya zo a isnadin, wanda yake wato idan ruwa ya yi daga mutanen garinsu to shi kenan sai a yi aiki da ruwa, amma idan yi ruwa daga wani daga wanda yake ba ɗan garinsu ba to ba a aiki da ruwa ya sa. A nan ya rawaito hadisin ne daga Shura Habilu ko mutumin ƙasar su ne. Amr ibn Murrata ya ce ya ji Aba Wa'il yana ba da hadisi, yana faɗa hadisi daga Aisha, ita kuma ta karɓo daga Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, idan mace ta ba da sadaka daga gidan mijinta, wannan zai zamo za a rubuta mata lada da sababin haka, shi ma kuma mijin za a rubuta masa lada kamar nata, shi ma mai tsaron gidan ko mai tsaron kayan gidan za a rubuta masa kamar haka. Ba wani a cikinsu da zai rage wani abu daga ladin da za a bayar ga ɗayan. Shi miji za a bashi saboda shi ya nemo, miji zai samu lada saboda shi ne ya nemo, ita kuma ce za a bata saboda ita ce ta ɗauka ta bayar. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa. Malamai suka ce a zahiri sai a ga kamar akwai ta'aruri tsakanin wancan hadisin na farko da wannan hadisin, don wancan ana faɗa cewa ita mace kata ce za ta ɗau wani abu ta bayar daga gidan miji in ba shi mata izini ba, wannan ko ya nuna cewa in ta bayar ɗin ai za ta samu lada, shi ma kuma mijin ya samu lada. Malamai suka ce wannan za a yi tawili tsakaninsu don ya zamo an haɗa su. Misali na farko wanda aka yi magana aka yi kamar misali ta ɗaukar wa kanta bayarwa, kamar a ce kullum ta yi abinci sai ta ɗauka ta kai wani gida ko sai ta ɗauka ta ba almajiri, to kamar wannan shi ne aka ce katta ce za ta yi haka in ba da izinin mijin ba, kamar wannan ko don ta ɗauka jefi ɗaya kawai ta bayar, wannan ai ba shi ne zai zamo laifi ba. Jiya mai yawa bata bayar ba, shekaran jiya bata bayar ba, ta shekaran jiya can ma bata bayar ba, ayan gobe ma watakila ba bayarwa za ta yi ba, to don ta bayar yau irin wannan ai ba ya zamo shi ne laifi ba. Wasu kuma malamai suke cewa a tawilin wannan za a duba al'ada ce ta mutane, akwai wasu mutanen da al'ada su kamar dan abin da za ta bayar ba mai yawa ba, ba dubansa suke cewa wani laifi ba, amma akwai wa'ensu wanda duk kankantar abin ta yi ya zamo suna ganinsa laifi. Yanzu misali wanda rayuwarsu kamar irin shigen ta turawa ne ko ta turawan zamani, abinci daidai waje da ake kafin a girka ma sai an duba yawan wanda za su ci, kaga wannan ta ɗauka ta bayar daman ai zai zamo ta yi laifi. Amma kamar rayuwa irin wadda da muka sani a nan ƙasar da cewa abinci ma in za a girka tunani ake ko za a yi baƙo a ce a ƙara a kai, to wannan kaga dan ta ɗauka ta bayar ai ba ma ganewa za a yi ba, sai zamo kenan a wannan halin ba laifi ba ne kenan. Amma idan irin waccan ɗin ce ta wanda za a ƙididdige komai mutum nawa ne za a girka wa abincin nan, to bara a duba ka a zuwa yi ɓanna abu ya tashi daidai wa daidai, kaga tana ɗauka tana bayarwa ai ta yi laifi, don ya zamo sai ta rage na wani kenan ƙarshenta. To wato wannan hadisin na biyu Buhari da Muslim ma duk sun rawaito shi, shi yasa shi da ya ce hadisin hasanun kamar ya taƙaita, don hadisin ya kai matsayin a ce masa ba ingantacce, hadisin nan ya kai matsayin a ce masa ingantacce, tun daga Buhari da Muslim ma duk sun rawaito shi. To حدثنا المعمل عن سفيان عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة قالت سيدتنا عائشة تجي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي idan mace ta dau wani abu ta bayar daga gidan mijinta da jin dadin ransa alhali ba mai banna ba ba almubazzaranci take ba kada alhamisul ajri za a bata kamar ladan da za a bashi shi za a bashi lada dan shi ya nemo idan ko za a bata lada domin ita ta ciyar ita za a bata abinda ta yi niyya na kyakkyawan aiki shi kuma mai tsaron gida ko mai tsaron kayan gida za a bashi shi ma kamar haka Abu Isa Tirmidhi yace hadisin na Aisha hadisi ne kyakkyawa ingantacce Buhari da Muslim sun rawaito shi ya fi inganci daga hadisin Amr ibn Murata daga Abi Wa'il da Amr ibn Murata bai ambaci cewa daga masruku ba a hadisin sa cewa daga Abi Wa'ilin yace wato daga Aisha malamai suka ce wannan ba zai suka ingancin hadisin ba ba zai inga suka ingancin hadisin ba shi yasa ma za a ga Buhari ya fidda shi tayo da farko ya ji shi ne shi wato daga Abu Wa'ilin Abu Wa'ilin kuma ya ji da farko daga Masruku daga Aisha daga baya kuma shi kansa Abu Wa'il din ya ji hadisin wajen Aisha tunda da ya tabbata cewa ya ruwaya daga gareta to babu abin da yazo game da hukuncin zakar fidda kai menene hukuncin zakar fidda kai to shine za a yi bayani akan haka a wannan babi ya karba daga Abi Sa'id al-Khudri Abu Sa'id al-Khudri yace mun kasance muna fidda zakar fidda kai to ko iskana fi na rasulullah lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin mu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cikin mu ita isgalibi ita ce tafi zuwa dammari idan tana zuwa dan mustaqbali ne sai dai bisa tawili lil mari is wala jihil mustaqbala zarfan wa maf'ulan bihi wa badala yanda shaw suudi yake fada alfiyar sa ta nahwu ko to na sa'a da muna ba fitarwa sa'a daya ta abinci na ko sa'a daya guda ta sha'ir ko sa'a guda ta dabino ko kuma sa'a guda ta zabibi ko kuma sa'a guda ta cukur ba mu gushe ba tun daga wannan lokacin na annabi sallallahu alaihi wasallama in mun tashi ba da zakar fidda kai sa'a guda muke bayarwa sai da Muawiya ya zo Madina yana halifa a sannan yana halifa ya zo haji ne daga hajjin kuma ya biya zirce annabi wanda daman Madina akan hanyar sa ce daga Makka in zai koma garinsu ko inda yake mulki Dimishka fatakallama Muawiya yayi maganganu da yawa yana cikin abin da ya shaida wa mutane a wannan maganganun nasa ni a fahimta ta mudin nabi biyu na alkama samra'a irin wadda ake yi a sham ta yi daidai da sa'a guda na dabino cewa amfanin ta wajen abinci ya kai kama amfanin sa'a guda na dabino ya ce shikenan sai mutane suka koma ba da mudin nabi biyu na wannan alkama a maimakon mudin nabi hudu da aka sani wannan istihadi ne na shi sayyidina Muawiya a fahimtar sa yake ganin cewa babban abin da ake bukata dai gurgudan abin da zai kosar da mutane yanda mudin nabi hudu na dabino yake kosarwa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga cewa to ai mudin nabi bi na irin wannan alkamar zai iya bada wannan abincin haka, ko zai iya bada koshi kamar haka. Shi ko Abu Sa'id al-Khudri ya ga cewa wannan ba daidai bane, tunda dai a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ana budda sa'a ne mudunabi hudu. Shi yasa yanzu ko da ita wannan alkaman nan samra wajen abinci ta fi yawa, ta fi amki, amma dole a bada sa'an nan sai an bada mudunabin guda hudu. Shi yasa shi Abu Sa'id ya ce, ni kan ba zan gushe ba, ina fidda shi sa'a guda yadda nake fidda shi tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan wato yana daga ihtilafi da ake samu a tsakanin malamai, kowanne daga cikinsu malami ne. Abu Sa'id al-Khudri malami ne, Muawiya malami ne. To Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, illa iyaka kamar a masaban mu aiki akan fahimta Abu Sa'id al-Khudri din ne. Me yasa ko ba komai masabar Imam Malik tana kula da wata ka'ida da ake kiranta ihtiyadi, shine cewa duk abinda zaka yi kai abinda kowa zai ce ka fita ai yafi ma. To tunda wannan matsala ce, an samu wani a cikin manyan sahabbai ya ce in ka ba da ƙasa da haka baka fita ba sai ka bayar da haka, wani kuma ya ce in ka bayar ma da ƙasa din ka fita. To ashe kenan a ce sai ka bayar da haka din yafi, tunda in ka bayar da haka din ka bada sa'a gudan a wajen kowa ka fita. Kaga an gina kenan bisa al-ahazu bil ahwadi. To yanda aka wazuhutiya din fi umurid dini man farra min shakkin ila lagini, wazuhutiya din fi umurid dini man farra min shakkin ila lagini. Wal amalu ala haza. Abu Isa ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce, ana aiki da wannan a wajen wasu malaman, suna ganin cewa dole a wajen zakar fidda kai kowane irin abu ne zaka fitar sai ka bada sa'a guda, duk tsadar wannan abin ko duk irin abkin sa a wajen abinci, don cewa an dafa shi abki yake mai yawa, ba a ce sai a rage a ciki a fitar gwargwado wanda in an dafa zai bada abincin da yake na alkama sa'a ɗaya ba, a'a dole in dai shi din zaka bayar sai ka bada sa'a guda. Shine abinda Imami Shafi yake kai da Imami Ahmad da Saku bin Rahawayhi, haka ma a masabar mu yake, Imam Malik ma akan haka yake. Amma wa'ansu a cikin malamai suka ce tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su da wasu a komai za ka fidda zakar fidda kai dole ka bada sa'a ɗaya, sai ko idan alkama ce to wannan idan ka bada rabin sa'a ai ya wadatar. Akan wannan Sufyanu Sauri yake da Abdullah ibn al-Mubarak, malaman Kufa suna ganin cewa in ka bada rabin sa'a na alkama ya isa ma a zakar fidda kai. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba asamuna da ya aiki mai shela a hanyoyi ta farkunan Makka, abinda yake shelar yake shaida wa mutane cewa jama'a ku sani haƙiƙa zakar fidda kai lalle ce akan dukkan musulmi, namiji ne ko bace, ba cewa akai sai maza kawai ba, har mata, ɗa ne ko bawa, yaro ne ko babba. Ga mudunabi biyu daga alƙama, ko ku in waninsa ne a bada sa'a guda na abinci. Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne garibi hasanu, amma yana da kyau. Zainabi ya faɗa a littafin sa na Sunan Raya cewa Ibn al-Jawzi ya ce hadisin nan yana da illa, domin akwai Salim ibn Ruhin a cikin isnadin. Ya Ibn Ma'inin ko ya ce Salim ibn Ruhin ba irin wanda za a ce za a karɓi hadisin su ne ba, ko da yake wasu malaman sun ce a Salim ibn Ruhin ai mutum ne mai gaskiya. Dan shaida akan haka ma Imam Muslim ya fitar da hadisin sa a cikin Jami'u Sahih nasa. Shi yasa tunda an samu sabani akan sa, an sanya Ibn Ma'inin mai tsanantawa ne. Shi yasa ba za a ce za a bi shi a wajen tsanantawa sa irin nan ba. To Abdullahi Umar yace Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faranta zakar fidda kai da kan maza da mata da kuma da dabawa, za a fada sa'a guda na abina dabino ko sa'a guda na sha'ir. Yace inji Abdullahi Umara, amma daga baya sai mutane suka koma ba da rabin sa'a na alkama. Abu Isa Tirmidhi yace wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. A zahirin sa tunda yace fadalan nasu, za a fahimci kamar an sami ijma'in safai akan cewa rabin sa'a in dai alkama ce ya wadatar. Amma kuma hadisin can na baya na Abu Sa'id al-Khudri yana nuna cewa ijma'in ba ijma'i bane, ba ijma'i ne cikakke ba. Akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Abi Sa'id da Abdullahi Abbas da kuma kakan Harith ibn Abdurrahman ibn Abi Zubair da kuma Salama ibn Abi Su'ayr da Abdullahi ibn Amr ibn al-As. Cewa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faranta zakar fidda kai a watan Ramadan, cewa a bada sa'a guda ta dabino ko sa'a guda na sha'ir bisa dukkan wanda yake da ko bawa, namiji ko mace, minal muslimina, amma fa a cikin musulmi, banda kamar bawan da yake ba musulmi ba, bawan da yake shi ba musulmi ba ne, mai gidansa ba sai ya fitar masa da zakar fidda kai ba kenan. Abu Isa Tirmidhi yace hadisin da Abdullahi ibn Umara hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Imam Malik ya ruwaito hadisin nan daga Nafi'u daga Abdullahi ibn Umara daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, kamar hadisin Ayyub da ya gabata. Ya dade a cikin saminal muslimina, cewa sai fa daga musulmi ba dai ba. Sun ruwaito hadisin nan daga Nafi'u, amma a tasu ruwayar ba su ambaci wannan karin na ƙarshe ba, minal muslimina. An samu bambancin fahimta tsakanin malamai a game da wannan masala. Wasu a cikin malamai suka ce idan mutum yana da bayi wanda ba musulmi ba ne, bayin nasa ba wajibi ne a kansa ya bada zakar fidda kai ba daga gare su. Akan haka Imam Malik da Imam Shafi'i da Imam Ahmad suke duk sun dafa kan cewa ba a fitar wa da bayi kafirai zakar fidda kai. Wasu malaman ko suka ce a su ma sai ya fitar musu da zakar fidda kai bayi ko da ba musulmi ba ne, ga wanda yake bayan da suke na musulmi, to shi musulmin nan sai ya fitar musu da zakar fidda kai ko da su ba musulmi ba ne. Akan wannan sauri yake da Abdullahi ibn Mubarak da Sa'd ibn Rahawayhi hannun an samu bambancin fahimta tsakanin Isaku da abokinsa Imam Ahmad. Imam Ahmad ya tafi akan cewa ba zakar fidda kai, shi kuma Isaku ya tafi akan akwai zakar fidda kai. Babin abin da ya zo game da cewa a gabatar da zakar fidda kai kafin a yi sallar Idi, kafin mutum ya yi sallar Idi ya tabbatar ya fitar da zakar fidda kansa ya baya. Cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana umarni da cewa a fidda zakar fidda kai kafin a tafi wajen sallar Idi a ranar karamar sallah. Abu Isa Tirmidhi yake wannan hadisi ne kyakkyawa garibi ingantacce. Buhari da Muslim duk sun fidda wannan hadisin. Haka malamai suke so cewa mutum ranar sallah kafin a ce ya tafi Idi ya fara fidda zakar fidda kansa. Mutum ya fidda zakar fidda kai kafin ya fita sallah, kafin ya fita sallar Idi. Wasu ma shi yasa suka ce a gaggauta ta, kamar yadda za mu ji a wannan hadisin, ko da yake shi hadisin yana magana ne a game da gaggauta zakka gaba ɗaya. Amma wato ya zo a sahihin Buhari cewa Ibn Umara yana ba da zakar fidda kansa ga waɗanda suke tarawa tun da wuri. An ce ana ba da zakar fidda kai kafin ranar sallar ma da kwana ɗaya ko kwana biyu, don ya zamo ta kai hannun waɗanda ake so a baiwa a kan wakaci. An shar'anta zakar fidda kan nan ne don waɗanda suke almajirai, ya zamo a ranar Idi su ma sun sakata, sun wala, sun samu abinci wadatacce. To ne ya zama ba za a ba su da wuri ba, ai sai ya zama manufar ta tsere, ko wani abu daga manufar ya tsere. A maimako a ce tun safe su ma sun tabbatar da abincinsu, su fita Idi da nishadi. In sai daga bani aka ba su, mutum ya je Idi kuma ba nishadi, tunda an san wanda bai ci abinci ba bai ajiye abincin a gidansa ba, wani nishadi ne da shi. Kaga sai ya zama kenan manufar kamar an fawwatar da ita. Shi yasa aka ce ya halatta a gabatar da ita koda da kwana biyu ne ma, koda da kwana biyu. To ga babin abin da ya zo game da hukuncin gaggauta zakka. Mutum tun shekara ba ta cika ba ya fitar da zakkarsa, me ya hukuncin haka? Ya karbo daga Sayyidina Ali cewa Sayyidina Abbas ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin cewa yana so in akwai dama ai masa izini ya ringa gaggauta fitar da zakarsa kafin a ce shekara ta cika, ko kafin ta zama wajiba a kansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi masa rangwame a cikin ya iyadin, ya iyadin. To kuma aka samu sabani da yawa tsakanin malamai akan cewa wannan wata hususiya ce ta shi Sayyidina Abbas, koko magana ce wadda take amma. Wasu malaman da su tafi akan cewa magana ce wadda take amma, ba sai lalle Sayyidina Abbas ba. Duk wanda zakka ke kansa, in dai zakka ce ta kuɗi ko abin da ya kama da kuɗi, ya iya fitarwa. Wasu masabar kamar a masabar Imam Shafi'i suka ce haka ɗin ai abin so ne ma, saboda ta yi su waɗanda za a ba ɗin ba su ɗin da gaggawa ya fi yi amfani su. Yanzu misali wanda zakarsa wakacinta Shawwal ne, sai ga kyautar bayar aramaran. An san galibi wasu wuraren jama'a musamman almajirai a cikin watan ramadan sun fi zabawa a cikin matsi da tunanin ya za a yi a biya bukatar iyali, ya za a yi kayan sallah, ya za a yi miya. Sai tsaro a sannan din gaggautawar abu ne mai kyau, saboda an toshe wannan kafar ya fi daga baya, ko sai sun ci bashi a ce za a ba su kare ga biyan bashi. In ka bashi abu shi da kansa ya sarrafa, ya fi masa daɗi, ya faranta masa rai fiye da a ce sai ya ci bashi ka bashi ya je ya biya bashi. Shi yasa kamar a masabar Imam Shafi'i suka ce ai kama sai ya zama manduri, yanda Jalaluddin Suyuti yake faɗa a Kaukabu Sadi, wa hukumu na shari'i in tagayyara ila suhulatin li amrin azra ma qiyami sababil asali yasam bi ruhsatin ka akali maitin wasalam wa qabla waqtin az-zakata adda wal kasara wal ifdara izla juhuda. Yace hatman, mubahan, mustahabban, wa hilaf aula wa illa fa azimatun tura. Ya kawo abubuwa guda hudu, ya ce duk kowanne a cikin surusa ne. Ina misali kamar cin mushe in ya kama wajibi ne, bai halitta a ci mushe ba, amma an ta kama mutum bai ci mushen ba mutuwa zai, ko ko zai shiga wani hali mummuna, zai zama masa wajibin ma a ci mushen. Wato kamar salami shi ma an shar'anta shi yanda wasu malaman suke faɗa bisa sabanin tsari, tunda asali bai halarta ka sai da abin da baya hannunka ba, amma salami an shar'anta shi ne an yi ciniki da kai akan abin da baka da shi, sai an siya ne za ka kai ma ka siyo ka kawo wannan wanda ya siya a wajenka. Aka ce wannan mubahi ne, ruhsa ne wadda take mubah, kamar ba da zakka ko kafin wakaci shi wannan mustahabi ne. Kamar kuma shan azumi a watan ramadan ga wanda zai tafiya amma ya zamo ba wata wahala, in ma ya yi azumin ba wahala zai ba, aka ce shi ma an masa ruhsa, amma ya sha azumin hilaful aula ne, ya yi azumin ya fi. Tunda ayar wa anta sumu khairul lakum tana nuna cewa yin azumin dai ya fi, sai dai mutum wahala zai yi in ya yi azumin, to wannan kuwa amma dai ba wahala zai ba, ko da ba wahala mutum zai a tafiya ba, ko da a jirgin sama ne ko a menene ko first class ne ya halatta saboda tafiya ya sha azumi. Amma kuma sa'an dai ba wahalar hilaful aula ne, ya yi azumin ya fi, yin azumin sai ya zamo shi ne aula. To mu kamar a masabanmu aka ce abinda yake ake fitan masa da ushiri shi ne kuɗi, ko abinda ya kama da kuɗi to a gabatar da shi kafin wakaci karahiya ne. Mu a masabanmu aka ɗin karahiya ne, yanda za a gani a cikin mahutarsa. To amma ya isar, in ya bayar ɗin ya isar, su ko Shafi'awa ma suka ce ai ba za ta ɗauro ya zama mustahabi. To cewa wato Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da Sayyidina Umar, mu mun karbi zakkar Abbas tun a bara ga wannan shekara, tun bara ma Abbas ya biya zakarsa ta wannan shekara. Shi yasa she ma kenan zahirin wannan hadisin, ko da ma ba ma wata ɗaya ko wata biyu ba, ko da ta baɗa a iya bayarwa kenan. Yace Abu Isa Tirmidhi yace akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Ibn Abbas, wanda dara kudi ne ya fidda shi. Abu Isa Tirmidhi ya ce ban san hadisin maganar gaggauta zakka ba daga ruwayar Isra'ilu daga Hajjaj ibn Dinarin sai ko daga wannan fuskar. Ya zamo hadisin mai matsayinsa kenan wajen malaman usulul hadisi, ko wa minhu nisbiyun bi shasin aw qura aw sikatin asna'ahu aw ahira kama ta karkara fil arha wal wal fidir fi muslimin bi kaf wa suratil kamar lam yaruhi sikatun illa rumra to hadisi ismail ibn zakariya daga jajin a waje na inji abu isa tirmizi ya fi inganci daga hadisin isra'il daga jajin ibn dinarin hakika roto wannan hadisin daga akam ibn utaybata wanda shi ba sahabi bane daga nabi sallallahu alaihi wasallam ya zama hadisi ne mursali dan ba a faɗi na sama da tabi'i ba haƙiƙa malamai sun an samu bambancin fahimta tsakaninsu game da gaggauta zakka kafin wakacinta wasu jama'a daga malamai suna ganin cewa ba daidai ne ya gaggauta ta ba akan haka wato Sufyanu Sauri yake kuma haka aka ruwaito daga Malik illa iyaka an ce magana ta Malik yana nuna karahiya ne kenan shi asali yanda mai mutaccimatul manhajul muntahab yake fada asalin wannan sabanin za a iya mai da shi akan cewa shi hukunci ya riga sharadinsa zai zamo an yafe koko ba a yafe ba ya yi daidai a ce hukunci ya samu tun kafin sharadin hukuncin yadda yake faɗa hal sabqu hukumin sharadahu mugtafaru alaihi man zakka wa man yukaffiru hal sabqu hukumin sharadahu mugtafaru a ce hukunci ya zo kafin sharadinsa ya samu haka din zai zamo an yafe koko ba a yafe ba in an ce an yafe shikenan sharadin wajabcin zakka ne ɗaya daga cikin sharuɗin wajabcin zakka cikar shekara to idan aka bada zakkar kafin cikar shekarar ko kafin lokacin da aka ce a bayar sai ya zamo kenan hukunci ya riga sharadinsa to haka din zai zamo an yafe koko ba a yafe ba to haka nan fidda kafara ta karin rantsuwa kaga nan dai malikawa su sun tafi akan cewa ai ya iya yin kafara kafin ma ya kari a rantsuwa ya rantse wallahi ba zai ci kaza ba sai ya niyyar cin nasa aka ce tun kafin ya cin ma ya iya bada kafara ko ba sai ya ci din ya bada kafara ba a'a tun kafin ma ya cin ya iya fidda kafara ko kuma ya rantse wallahi sai ya yi kaza bai nufin ya aikata kazan aka ce ya iya kafara wannan daman kaulan wahida ya iya bada kafara to ya yace shi Sufyanu Sauri ni dai abinda na fi gani abinda ya fi soyuwa zuwa gare ni kada mutum ya ce zai gaggauta zakkarsa ya fidda ita kafin shekara ya bari shekarar ta cika sannan ya fidda ita wasu a cikin mafi yawan malamai suka ce idan ya gaggauta ta kafin a ce ta wajaba a kansa to shikenan ta wadatar masa akan haka imami Shafi'i yake da imami Ahmad da Isaku ibn Rahawayhi wato kai duk da kake cewa mahalliha ka dauka hallaya hullu daga hallaya hullu to haka din ma akwai shi amma mahalliha shi ya zama daga hallaya hillu idan daga hallaya hillu ne sai a ce mahalliha tunda ana nufin wakacin wajabcin nata sunan zamani ne tunda ga fa'ala ce ya fi'ilu sai zamo sunan makani ko zamani ya zamo bisa ya fi'ilu ko min zai salasati la ya fi'il lahu uti bi maf'alin li masdari na ma fihi au umila kad umila ko a ƙarshe kuma ya ce fi gairi za aina hukta masdaran wasiwahu kusir wa shazzal ladhi an zalika atazala haka ibn malik yake faɗa alamiya ko an bi iznihi jalla ne ba bishruna ba kadda alkhairuna jami'an ka kaja kadda alkhairuna jami'an bi iznihi jalla
to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
babun abin da yazo game da cewa an yi hani daga yin roko cewa ya an yi hani daga yin roko ya karbo daga Abi Huraira Abi Huraira yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi a ce dayan ku ya samu ko ya ce yo ita ce dauko a bayan sa in ya zo ya siyar a cikin dan abin da Allah ya hore masa ya dau wani abin ya sadaka ya kuma wadata da sauran daga ce ya tsaya sauraron abin hannun mutane to wallahi haka din ya fi masa daga ya tsaya tambayar wani a shi wanda ya roka ya bashi koko ya hana shi domin hannu madaukakiya ita ce hannun da za ta bayar ta fi daga hannu ta ƙasa ita ce hannun da za ta karba ko yaushe bawa ya tunani a wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam hannun da za ta bayar ta fi daga hannun da za ta karba ya sa bawa ko yaushe kokari ya zama shine mai bayarwa ba ya ringa sa ran a bashi ba kada ga matsayi mafifici shi ya ringa wa kansa burin na baya idan za ka yi alheri ka fara da wanda kai ne yake wajibi a kanka ka dau nauyinsa alheri ya fara daga gida ba a ce alheri ya zama mai ake cewa wato inuwar giginya ba sai na nesa ke sha ba haka ba abinda ake so daga bawa yi alheri in zai yi alheri ya fara daga gida Abu Isatul Muzi ya ce akwai hadisin da aka ruwaito a wannan babin game da cewa ba a son rogo wanda ake yi mai zamin ne ruwaito shi daga annabi akwai kuma na hadisin wanda shi ko Abu Saidul Hudri ne ya ruwaito shi akwai hadisin kuma da aka ruwaito daga Zubair ibn al-Awwami da hadiyatar Sa'adi da Abdullahi ibn Mas'ud da Mas'ud ibn Amr da Abdullahi ibn Abbas da Sa'bana da Ziyad ibn al-Haris al-Sudai da Anas ibn Malik da Habashi ibn Junada da Qabisa Hubshi ibn Junada da Qabisa ibn Mukharij da Samra ibn Jundub wa ibn Umar da Abdullahi ibn Umar Abu Isa Tirmidhi yace hadisin nan da aka ruwaito daga Abi Huraira shi kuma ya ruwaito daga Annabi hadisi ne kyakkyawa ingantacce amma garibi ne Buhari da Muslim sun ruwaito shi garabar tasa cewa bayan ibn bishr ne ya ruwaito daga Qasim ibn Abi Hazim wato garaba ce nisbiya kenan shine abin da yake so ya nuna da wannan magana tasa ta karshe
na'am hatta suna ba mun gina kai laga akabar da baki on akabar da nisbiya malikin rubaire malikin rubata asuratu da jundubin ka
asuratu da jundubin yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce
innal mas'ala takaddu
a hakika roko ya kushe ne da mutum yake ya kushe fuskar sa da ita
illa an yas'ala rajul sultana
sai dai idan ya zama mutum zai tambayi mai mulki ne to wannan da dama da dama dama ko ya zama zai tambaya ne ko zai roko a cikin abin da ba makawa abu ne wanda ya kama dole to wannan nan ya yi roko a ciki ko ya tambaya a ciki wannan ba laifi amma in ba haka ba gwargwadon tambayar ka ko roƙonka a duniya gwargwadon haka a ranar lahira za ka zo fuskar ka duk a yakushe a kukuje hadisin nan hadisi ne kyakkyawa ingantacce To an gama littafin zakka da abin da yake abin riskarwa da zakka za a shiga a cikin rukuni na hudu daga rukunan musulunci shine azumi. To wanda yake hadisan nan an ruwaito su ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To bismillahir rahmanir rahim. Wannan babi ne game da abin da yazo a cikin faralan watan Ramadan. Ya kaba daga Abi Huraira shi Abu Salih. Abu Huraira yace
Allah Rasulullahi
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace
idan kana awal ne na cikin shahar Ramadan
idan dare na farko yazo a watan Ramadan shikenan sai a sa shedanu a cikin mari a daddaure su da masu taurin kai a cikin aljanu a rurrufe kofofin wuta ya zama ba za a bude wata kofa ba daga cikin kofofin wutan nan a bude kofofin aljanna ya zama tsawon watan ba za a rufe ko da kofa ɗaya ba daga cikin kofofin aljanna. Me kira ya kira me shele ya shela
ya baki alheri a kabila.
To kai fa da kake neman alheri lokacin samun alheri ya zo ka toto ga alheri ya zo kai kuma da kake neman abin da yake ba daidai ba to ya kamata ka takaita ba lokacin sa bane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah yana yanta bayi dewa daga wuta a cikin watan Ramadan wannan yancin kuwa yana afkuwa ne a kowace dare duk dare akwai waɗanda Allah zai yanta ba wai an yanta sau ɗaya shikenan su ake maimaita yanta su ba duk dare waɗanda ba a yanta a baya ba ake sake yantawa ba daren kuma da ba a yin yancin. Yace akwai hadisin da ya zo a wannan babin daga Abdulrahman ibn Auf wanda Nasa'i ya fi da shi da shi da Ibn Hibban Ibn Mas'ud wanda shi kuma bai haƙi ne ya fi da shi haka nan akwai hadisin da aka ruwaito daga Salman al-Farisi wanda Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i duk sun fi da shi. An karɓo daga Abi Huraira, Abu Huraira ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi azumin watan Ramadan ya tsaya da raren watan Ramadan kuma ba don komai ba sai don ya yadda da abin da aka faɗa game da watan Ramadan din. Yana mai neman lada wajen Allah to wanda diye haka a gafarta masa baki ɗayan abin da ya gabata daga laifuffukansa. Wanda ya tsaya da Lailatul Qadari ya zama ya tsaya kodan ba da gaskiya da neman lada wajen Allah shi ma a gafarta masa duk abin da ya gabata daga laifinsa. Abu Isa Tirmidhi ya ce wannan hadisi ne kyakkyawa ingantacce. Abu Isa Tirmidhi ya ce hadisin Abu Huraira da wanda Abu Bakar ibn Ayyash ya ruwaito shi hadisi ne garibi ba mu san shi ba daga ruwayar wato Abi Bakar ibn Ayyash daga Amashu daga Abi Salih daga Abi Huraira sai ko daga shi hadisin Abi Bakar ibn Ayyash din shi ne kadai ruwaito da wannan isnadin. Abi Bakar ibn Ayyash malamin kira'an nan mai ruwaya daga Asim shi ne shubatu wazaka ibn Ayyash Abu Bakar rira wa hafsun wa bil itqani kana mufarrala yanda mai sha dabiya yake fara. Abu Isa Tirmidhi yace
wasalatu Muhammad bin Isma'ila
na tambayi Buhari daga wannan hadisin me matsayinsa? Ya ce ƙaulahu, cewa hadisi ne makaduyi, iyakarsa ta di mujahidi ne ya faɗa, ba wai marfu'i ne ba. Ya ce idan dare na farko a watan Ramadan ya zo, ya ambaci hadisin nan da ya gabata, amma shi cewa ruwaya daga mujahidu ne ya faɗa, ba marfu'i ne ba. Da Buhari ya ce wannan ruwayan nan da muka karɓo daga Hassan ibn Rabi'in, daga Abul Ahmas, daga Amash, ta fi inganci ni a wajena fiye da hadisin Abubakar ibn Ayyash, wanda ya kawo hadisin a matsayin marfu'i. Shi yasa nan shi ma Tirmidhi yana nuna kamar a ce hadisin maqdu'i ne yafi. Sai dai Ibn Hajar al-Asqalani yayi bayani cewa shi kansa a ruwayar cewa hadisin marfu'i ne, Ibn Huzaima ya ruwaito, Nasa'i ya ruwaito, Ibn Majah ya ruwaito, Hakim ya ruwaito. Shi yasa a ce marfu'in ne yafi. Kuma ala kulli hali, irin wannan hadisin ko an ce ba marfu'i bane, ai ma'anarsa ta wuce a ce shi tabi'i ya bi kirji ya faɗa. Shi yasa ko da ma an ce mawqufun lafzan, to amma lallai zai zamo